أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركم ودساك سادوا أتشكم وني صابا شرمنا فتوه رحمة indani shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu addaktor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar rubutattun tambayoyi, za kuma a iya aiko mana ta dandalin zumunta wato Facebook, za kuma a iya aiko mana ta wato adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com wato FATAWOYINRAHMA. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يوم الصورة رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري دا الإمام مسلم سرويتو حديثي دا أبو سعيد الخدري Allah ya kara masa yarda, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda ya nemi ya kame kansa, Allah ta'ala zai bashi ikon kame kansa. Wanda duk ya nemi ya wadatu, ya samu wadatar zuci, Allah ta'ala zai wadatar da shi. Wanda duk yayi kokarin ya samu juriya da hakuri, Allah ta'ala zai bashi juriya da hakuri. Ce wa ma utiya ahadun ata'an, babu wanda da aka taba yi wa kyauta khairan wa awsa'a min as-sabr, kyauta da tafi alkhairi tafi yalwa fiye da hakuri. Wannan hadisi ya kunshi abubuwa hudu masu amfani a rayuwar bawa, a rayuwar musulmi. Abu na farko shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wanda duk yu'iffahu Allah, wanda duk ya nemi wato ya samu kamewa, to Ubangiji ta'ala zai sa masa kamewa. Abu na biyu shine wa man yastaghni yughnihi Allah, wanda duk ya nemi wadatuwa, wadatar zuci, Allah ta'ala zai bashi wadatar zuci. Waɗannan abubuwa guda biyu din nan, wato al-iffa wal ghina, wato kamewa da kuma wadata, abubuwa ne biyu masu lazumtar juna, waɗanda suke tare da juna, ba masu rabuwa da juna ba. Kuma bawa ba zai zama kamili ba sai ya tsantsanta buƙatarsa, ya tsantsanta kwaɗayinsa da tsoransa ga Allah ta'ala, ba ga wani mahaluki ba. A daidai lokacin ne zai samu kamala. Don haka wajibi ne bawa ya yi kokarin ya ga ya samarwa da kansa irin wannan kamala din, ya bi hanyar da za ta kai shi ga samun hakan, don ya zama bawa ga Allah na gaskiya na sosai, ya zama ɗa wanda ba bawa ba ga wani daga cikin mahaluki. Ya yi kokari ya ga ya yaki zuciyarsa, ya saman mata waɗannan abubuwa guda biyu, ta daina ratayuwa zuwa ga wani mahaluki ba Allah ba. Waɗannan abubuwa guda biyu shine al-isti'faf. Abu na farko shine kamewa, mutum ya ji ya kame kansa ga barin duk abin da yake hannun mutane, kada ya riƙa neman samun wani abu daga mutane ko dai da bakin sa da maganar sa ko kuma da aikin sa bilisanil hali ko bilisanil maqal shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ma ataka ko ma ataka min hadha almali wa anta ghayr mushrifin wala sa'ilin fakhudhu wama la fala tutbi'hu nafsaka duk abinda yazo maka na wannan dukiya ba tare da kana mai tsinkayansa ba tare da kana mai roko ba wato ba tare da kana sa rai ko kana roko ba haka yazo maka to fakhudhu ka karba wama la duk kuma abinda ba haka ba fala tutbi'hu nafsaka ka saranka to abinda ka samu ba tare da ka je ka roka ba ko ka zubar da mutuncinka to ka karba abinda kuma kaga sai ka zubar da mutuncinka sai kai roko to kawai ka sa ranka akan sa ba dan kuma badan ya zama da zuciyarka da harshenka duka ka datse su ka yanke su ba su da alaka da wata bukatuwa zuwa ga wani daga cikin cikin halittu ta yadda zai zama babu wani wanda yake da wata minna da zai maka wani gori da zai maka wannan babu shakka yin haka shi zai sa mutun ya samu iffa ya samu wato wadatuwa ko ya samu kamewa da katange zuciyarsa mutun yayi kokari ya ga ya samu wadatuwa ta zuci wanda shi zai taimaka masa ya samu iffa wannan abu na biyu da annabi ya faɗa wa mun yastaghni yughnihillah shi zai taimaka masa ya samu iffa din da ake so ya ji cewa abinda Allah ta'ala ya bashi ya ishe shi ya wadace shi kuma ya ji cewa in ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isar masa amma ya tawakkal Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ta'ala ya isar masa wanda wannan shine makasudi na farko wasila ce wa man yasta'ifa yu'iffahu Allah nabi kuma shine gaya wa man yastaghni yughnihi Allah hanya ce wato na farko hanya ce da za ta saman maka da abu na biyu iffa ka tange kanka kakka roka kakka mika hannu kakka wulakanta kanka wannan hanya ce da za ta samar maka da ginan nafs ka ji cewa ka wadatu zuciyarka ba ta ta'allaka da wani ba ya zama na Allah ta'ala kawai ta ta'allaka da shi kadai ne kake ganin cewa mai bayarwa to idan ka yanke kudayinka daga sauran halittu to kuma raja'inka da Ubangiji zai kara karfi in ka kyauta da zatanka ga Ubangiji to hakanan raja'inka da Ubangijinka zai kara karfi alakarka da Ubangijinka za ta yi karfi kuma duk wanda ya kyauta zato ga Ubangiji zai kyauta zato gare shi wallahu inda husni zanni abdihi bihi duk sanda kake da kyakkyawan zato ga Ubangiji to duk abinda ka zata da Ubangiji shi zai maka in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kai kyakkyawan zato ga Ubangiji sai ka samu in kai mummunan zato ga Ubangiji nan ma sakamakon da zaka gani kenan to kowane abu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu yana taimakawa dan uwansa ne iffa tana taimakawa ginan nafsi yana taimakawa iffa duk sanda bawa ya zama mai ta'alluki ne ga Ubangijinsa to sai ya zama na ta'allukin sa ga wani mahaluki yayi rauni duk sanda kuma bawa ya zama mai ta'alluki ne ga wani mahaluki sai ya zama ta'allukin sa ga Ubangiji yayi rauni shi yasa yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa والعفاف والغنى اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا الله إنا روقانك شريعة إنا روقانك صوران الله إنا روقانك كاميوة إنا كم روقانك وداتا تكاغ ونن الدعاء تاقن شدوكا الخيري غبادا دو ودن الخيري يا تتلتش كم ونن الدعاء ومن الهدى ديكي روقوشنا العلم النافع ilimi mai amfani Allahumma inni as'aluka al-huda ay as'aluka al-ilma an-nafi' ya ubangiji ina roƙonka ilimi mai amfani sannan at-tuqa kuma shine al-amalu as-salih aiki na ƙwarai ya kunshi aiki da abinda Allah ta'ala ya wajabta da barin abinda ya haramta to kaga waɗannan abubuwa ne wanda suka shafi al-khairi na addini wanda su ne addinin bawa yake kyau yake gyaruwa al-huda wat-tuqa ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai sannan yace wal afafa wal gina wal afaf da kamewa kamewa ga barin roko ga wasu mahaluki ko mika hannu ko nuna bukatuwa wal gina kuma wadatuwa wato al gina billah kaji Allah ta'ala ya ishe ka ya wadace ka wanda duk ya zama ya wadatu da Allah to wannan shine mai wadata na hakika man kana ganiyan billahi fa huwa al ghani haqqan da duk zai wadatu da Allah ta'ala to wannan shine wadatacce na mai wadata na hakika koda kuwa abin da yake samu ba yawa domin wadata ba shine yawan kadara ba ko yawan dukiya a'a al wadata ita ce innamal ghina ghinan nafs wato wadata ta zuci ita ce wadata al afaf wal gina kamewa ga barin roko ko bayyana bukata zuwa ga wani mahaluki da kuma wadata wadatuwa da ubangiji wannan shine bawa yake samun cikakkiyar rayuwa mai kyau mai dadi a nan duniya shine yake sa ya samu ni'ima ta duniya kuma ya samu kana'a da abinda Allah ta'ala ya bashi sana abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah to yatasabbar wanda duk zai yi kokarin yaga yayi hakuri ya jure to sai Allah ya bashi hakuri kin sa masa hakuri domin babu abinda Allah ta'ala zai bawa bawa kamar hakuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah ma a'ta ahadan shay'an awsa'a wala khairan min as-sabri ma a'ta ahadan ata'an awsa'a wala khairan wala awsa'a min as-sabr wangiji bai bawa bawa wani kyauta ba ko bai bashi wani abu wanda yafi yalwa kamar ya bashi hakuri shi yasa Allah ta'ala yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala ku nemi taimako cikin al'amuran ku duka ta hanyar hakuri da sallah saboda shi hakuri ana buƙatar shi a komai komai na bawa yana buƙatar hakuri bawa yana buƙatar yayi hakuri ala ta'atillah yana buƙatar yayi hakuri amma asiyatillah yana buƙatar yayi hakuri ala aqdarillahi almu'lima saboda kaga babu wani abu wanda zai jawo bawa kamala a rayuwarsa face yana buƙatar hakuri da'a ga ubangiji tana buƙatar hakuri kai wa Allah biyayya kai aiki da abin da yayi umarni da shi kamar abin da ya hana wannan yana buƙatar hakuri haka nan barin saban Allah shi ma yana buƙatar hakuri haka nan wani abu da zai same ka mara dadi ka jure masa shi ma yana buƙatar hakuri saboda haka hakuri abu ne da bawa yake buƙatuwa zuwa gare shi cikin dukkan al'amuransa da wannan ne yake samun rabauta ta duniya da ta lahira hatta shiga aljanna sai ta hanyar hakuri shi yasa Allah ta'ala da ya ambaci yan aljanna sai yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar shi mala'iku suna shiga ga yan aljanna ta kowace kofa suna cewa salamun alaikum sallama gare ku bima sabartum to aminci ya tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma uqbad dar ma dalla da wannan gida da Allah ta'ala ya shigo da ku cikin sa shine aljanna haka nan ubangiji a wani gurin yana cewa ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wadannan su ake sakan ka musu da dakin aljanna saboda hakurin da suka yi saboda haka sun samu aljanna sun samu matsayi wanda yake babba a aljanna saboda hakurin su shi yasa ubangiji bawa yake roƙon ubangiji ta'ala ya bashi kubuta kai ya jarrabe shi da abin da bai san aƙibarsa ba bai san ƙarshen al'amarinsa ba idan kuma har abin ya same shi aikin da yake kansa shi da ya hakuri wato kada ya ce Allah ya jarraba ni ko Allah ya sauka min bala'i a fas'alullah al'afiya wa idza btulitum fasbiru to ku roki Allah ya baku zaman lafiya ya baku lafiya kai ya jarrabe ku in kuma har an jarrabe ku to sai ku yi hakuri wannan hakurin shine zai sa ku cinye jarrabawar haka duk wanda yayi hakuri ubangiji ta'ala ya masa alƙawarin zai bashi sakamako mai kyau ubangiji ta'ala yana innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba Allah ta'ala ka ba mu gamda ka tare da dacewa
mallan tambaya ta farko ta fito ne daga Muhammad yace da karfe nawa ne silisin dare yake farawa
to ba a lissafin silisin dare da karfe kaza in kace karfe kaza lokaci yana caccanzawa lokacin da yadda dare yake a lokacin sanyi ba haka yake a lokacin zafi ba uwa suna caccanzawa saboda haka sai ka yi lissafi ne daga washin rana ta fadi daga sanda rana ta fadi da kuma sanda rana take hudowa karfe nawa take faduwa karfe nawa take hudowa awowin da ka samu tsakankanin wannan sai ka raba su uku ka raba awa uku to sulusin dare na farko da na biyu da na uku daga nan zaka fidda shi ce za ta ce misali zaka za ta fadi karfe wannan misali ne za ta fadi karfe 6 ta fito karfe 6 kaga awa 12 dake tsakanin wannan sai ka raba ta hurhudu daga 6 wato zuwa 10 ka ka samu awa 4 sannan zuwa karfe 2 ka samu awa 8 sannan kuma zuwa karfe 6 ka samu awa 12 to kaga haka zaka karkasa sulusin dare na farko ya kare karfe 10 sulusin dare na biyu ya kare karfe 2 sulusin dare na uku ya kare karfe abin nan 6 to wannan shine zaka kasa daren haka ce sulusin dare na farko ko na karshe na'am saboda haka zaka lura da faduwar rana ne da hudowarta
tambayar garba take cewa mallam ai mun karin bayani akan hadisin da ya haramta cin naman jaki
to hadisai ne da yawa ai ba hadisi ɗaya bane hadisan da suka zo akan haramta cin naman jaki akwai hadisai a cikin sahihaini hadisai a cikin bukhari da muslim akwai hadisin jabir ibn abdullah akwai hadisin anas ibn malik akwai hadisin albara ibn azib akwai hadisin abu salaba al-khushani akwai hadisin ibn umar dukkanin su hadisai ne sahihai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta cin naman jaki jakuna sun jakuna ne gida humrul ahliya kamar hadisin jabir yana cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma khaybar al-luhum al-humr al-ahliya wa adhina fi luhum al-khayl ayakin khaybar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ci naman jakunan gida sannan ya umarni a ci naman humrul ahliya wato abinan ya ci naman luhumul khayl ya azini a ci naman dawakai akwai hadisin Anas shi ma a cikin sahihain wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai shela yana shela inna allaha wa rasuluhu yanhayanikum alluhumul humrul ahliya Allah da manzansa sun hana ku ku ci naman jakin gida hakanan akwai hadisin Abu Sa'laba al-Khushani yake cewa harrama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar luhum al-humr al-ahliya annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaybara ya hana a ci naman jakunan gida saboda hadisai ne masu yawa waɗanda suka yi magana akan haramcin cin naman jakin gida na'am
sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam menene matsayin kuɗin diya shin za a raba shi kamar yadda ake raba na gado
na'am ana raba shi kamar yadda ake raba na gado haka ne
na'am tambayar Ishaq Rimin Kebe yace ya halatta a yi wuturi sau biyu a ƙarshen Ramadan ko kuma za a iya jinkirtawa sai bayan an idar da tahajjud
to annabi sallallahu alaihi wasallam yace la wutrani fi layla ba a wuturi biyu a dare ɗaya to ba a wuturi guda biyu a dare ɗaya saboda haka ba daidai bane kai wuturi kuma ka tashi ka sake wuturi mutumin da ya wuturi yana zaton cewa ya gama qiyamul layli din sa sai kuma ya ji wani nishadi na musamman ya zo masa cikin dare ya ga cewa zai yi qiyamul layli to anan malamai suna ba da hanya guda biyu wasu malaman su ce abin da ya kamata yi sai ya yi raka'a ɗaya ya cike wannan wuturin ya dawo cika wato da ya yi raka'a uku sai kuma ya ga zai iya tashi ya ci gaba ya ƙara wasu nafilfilo to sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya to kaga ya cike wannan ukun ya koma hudu sai ya yi sallolin da zai yi sannan sai ya wuturi da ƙarshe wato kamar ya warware wuturinsa na farko ya dawo ya yi wani a ƙarshe wasu malamai sun ce zai yi haka ko kuma ya tashi ya yi nafilfilinsa in ya ƙare kada ya sake yin wuturi wato ya haƙura da wuturin farko da ya yi ba tare da ya sake kuma wani wuturi da ƙarshe ba saboda kai ya shiga la wutrani fi layla duk da cewa anan bai samu ij'alu akhir salatikum bil layli wutran ba bai samu wannan hadisin ba bai aiki da shi ba tunda bai zama ƙarshen sallar sa ta dare ta zama wuturi ba to wasu suka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci yakan yi raka'o'i guda biyu bayan wuturi wannan ya nuna cewa ana in aka ji bukatuwar a sake yin nafilfulu bayan an yi wuturi ba laifi bane a sake yi don haka gara yayi nafilfulun ya gama ba tare da ya sake yin wuturi ba da yayi wuturi sau biyu to in yayi haka ya shiga cikin abin da aka hana na cewa la wutura ni fi laila saboda haka in har kuma ya san cewa zai saki tashi yayi kaga ba ma bukatar ya rufe sallarsa da wuturi kuma kamar yadda muka ce muka sha fada da tarawihi da tahajjud abu ɗaya ne babu wani abu sunan shi tarawihi sannan da wani abu daban sunan shi tahajjud duk sallar da ake yin ta bayan isha'i to qiyamul layli ne qiyamul layli ana kiran shi qiyamul layli kamar da ake qumil layla illa qalila saka samu qiyamul layli akan ce masa tahajjud Allah ta'ala ce minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak Allah ya kira shi tahajjud kira ta nashi'atul layl tun sallar da ake tashi bayan an yi bacci a tashi a yi ta nashi'atul layl akan kira shi witri saboda yakan kare da raka'ar da ba ta da irwa ko dai ayi uku ko ayi biyar ko ayi tara a bakwai ko tara ko 11 ko 13 to shi yasa aka kira shi witri don haka duk sunan abu ɗaya ne shi tarawihi an kira shi da wannan suna tarawih saboda a da can suna tsawaita karatu in aka yi raka'o'i guda biyu ko aka yi hudu aka yi sallama to akan dan zauna a huta a dan samu a huta sannan sai a ci gaba to wannan hutun da ake yi shine kowace kowane hutu ana kiran shi tarwiha wato dan hutu tsakanin waɗannan raka'o'i da wasu raka'o'in da za a sake yi to shi yasa sai ake kiran wannan sallar tarawih amma ba wai wata sallah ce daban ba saboda haka koda al-ashrul awakhir ya sun shigo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zage dantsi a cikin su yayi ibada sama da yadda yake a sauran kwanakin Ramadan to wannan ba yana nuna cewa sallar tana zama kashi biyu bane
wannan tambaya take cewa mallan shin za a iya baiwa kafiri zakka
eh ba abinda zai hana a bashi musamman ma idan aka san bashi din zai yi amfani wato zai sa ya fahimci cewa addinin musulunci addini ne da yake son taimakawa mutane kuma wannan zai sa ko dai alallashi zuciyarsa ko kuma wanda ake tsoron ake tsoro ta bangaren sa cewa zai cutar in an yi masa wannan zai zama an jawo shi to ba komai sune wal mu'allafatu qulubihim da Allah ya faɗa a cikin ayar zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum sune na hudu da Allah ta'ala ya fada wal mu'allafati qulubuhum wato ana bama wadanda ake lallashin zuciyarsu kamar sun ce al mu'allafati qulubuhum shine kore wanda ake sa ran an ba su za su musulunta ko kuma ana zaune da su kuma ana dardar haka to a iya ba su dan a kara samun nutsuwa da su so in aka san cewa bashin zai taimaka sai dan an san an bashi zai amfani da shi wajen yakar ku to anan ne kuma za a bashi ba wannan kuma koda musulmin ne aka san an bashi zai cutar da ɗan uwansa musulmi ba za a bashi ba saboda haka ba dan kafircin sa zai hasa a bashi ba sai dan abinda ake tsoron zai yi wa musulmi na cutarwa kaga koda musulmi ne kuma aka san zai cutar da musulmi wannan bai halatta a bashi ba na'am
sai tambayar maman sayyidi tace mallan nayi sahur na gama har nayi sallar nafila bayan na idar sai na sha ruwa to kafin na gama hadiyewa sai akai assalatu shin ya matsayin azumi na
ba wani abu tunda ba da gayya kikai ba abinda duk kai ba da gangan ba Allah bai kama ka da shi koda bayan kin gama sha sai kika ji cewa ashe ba lokacin nan da kike shan ruwan nan tuntunima an gama sallar asuba ke baki an kara ba ila kin tashi a makare ko agogonki ya kauce ba daidai ki tafiya ba suka ci abinci ka sha ruwa sai kika tsaya kuma sai kika ji tsaitan kika ga haske sai ku fuskanci cewa ashe ma asuba ta tuntuna an yi asuba ni ban sani ba to wannan ba zai cutar da azuminki ba azuminki yana nan yayi ba wani abu
na'am sai tambayar Muhammad BUK yace mallam ina da larura ta yawan fitar mazi ko fitsari haka kawai ma sukan fito shin dole ne idan zan yi sallah sai nayi tsarki ko alwala kawai zan sake kuma zan iya hada sallar farin labi da alwala daya a lokaci guda, kuma yaya matsayin taba alqur'ani da karanta shi da kuma shiga masallaci a guri na?
To wanda yake da larura ta salisul bawl ko salisul mazi kamar da yake nunawa, wato bawli baya yanke masa da yayi da ya kuma fitowa, da yayi da ya kuma fitowa, wannan ya zama larura. Wanda suke da larura ba a matsa musu, sai dai kawai kowace alwala, kowace sallah ya mata alwala, in zai yi a zahar ya alwala, in zai yi la'asar ya alwala, kai yace in yayi alwala a zahar to kuma da ita zai ci sallah, kowace mata alwala. In ya je ya kama ruwa, wannan daidai ne, ya je ya kama ruwa ya zo ya alwalar, sai dai in ya alwalar ko da cikin alwalar yana ciki wani abu ya fito, kai yace zai yanke, in yace sai ya kuma koma kama ruwa, a'a, ci gaba da alwalarsa, ko yana sallah ya ji fitar wani abu kai ya yanke sallar, sai ci gaba da sallar har ya gama. In ya so in ya gama kuma zai iya nafilfulin da suka shafi wannan sallah din, kuma ce rawatib, zai iya yin rawatib, zai iya yin raka'a biyu ta kafin kafin azhar, zai iya yin raka'a biyu ta bayan azhar, wannan duk babu komai da wannan alwalar. Sai in ya zo sallar azhar la'asar, to sai kuma yin tsarki ya sake yin alwala, wani abin da zai yi kenan. In lokaci ne kamar na sanyi, akwai wahalarwa, ya zama akwai wahalarwa, duk sallah yayi mata abin nan, yayi mata alwala, zai iya jam'i baina salatai, wannan babu wani abu, larura ce. Zai iya hada azhar da la'asar, zai iya hada magriba da isha'i, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mace mai hailar mai istihada wacce ke jinin biki, Annabi ya nuna mace za ta iya haka, to shi ma zai iya haka, kuma ya shiga karkashin hadisin Ibn Abbas wanda yake cewa arada bi zalika alla yukhrija ummatahu, yayi haka ne don kai ya jefa al'ummarsa cikin matsala da matsatsi da matsuwa, saboda haka in zai shiga cikin matsatsi saboda ana sanyi mai tsanani, taba ruwa a koda yaushe zai wahalda shi, kuma dafa ruwa a koda yaushe zai wahalda shi, to bale fi jam'i baina salatai, yana cikin ashabul azhar.
Na'am.
Sannan maganar mushafi shi ma haka ne, in ya riga ya yi alwala zai iya taba mushafi, koda ko wannan abu yana fita daga jikinsa ba zai hana shi ba, wani ka shafa da shi taba mushafi, alwala mustahabbi ne ba wajibi bane, kai alwala kai mustahabbi ka samu kamala ta yadda ya kamata ka zama, amma da mutum zai taɓa musafi ba alwala din, to ba za a ce ya yi zunubi ba ko ya saba wa Allah.
Na'am. Sai tambayar US student wada yake cewa ina so a yi min bayani akan macen da ya kamata na aura da kuma hanyar da ya kamata na budan gane mace ta gari.
To macen da ya kamata ka aura shine, da farko ana buƙatar ka samu mai addini wanda ita ce sifa dai ta farko, dukkan wata sifa da zaka bukata ta mace ta biyo bayan wannan, farko ta zama mai addini. Allah ta'ala yana cewa wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum, ku aure bawa baiwa mu'mina yafi muku alkhairi sama da ku aure ya wace take arniya ko mushrika mai hada Allah da wani, walau a'jabatkum, ko da kuwa ta ba ku sha'awa. Saboda haka farkon abinda zai lura da shi shine addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fadfar bi zati ad-din taribat yadak, fadfar bi zati ad-din, kaci nasarar samun wacce take da addini, taribat yadak, aiwa illa taribat yadak, in ba haka ba to zaka shiga matsala, in ka ki neman mai addini karshe zaka shiga cikin matsala. To saboda haka wannan ita ce sifa ta farko. Sifa ta biyu ta zama wacce kake son ta take son ka, kada ka auri wacce kai kake son ta bata son ka, wannan shi ma za ta iya zama matsala, domin Ubangiji yana daga cikin abinda ya sanya tsakanin miji da mata mawaddatan wa rahma, ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ta zama wacce kake so take son ka domin a samu wannan mawadda din. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, kage yace alwadud, ka auri wacce take da soyayya, kake son ta take son ka, wannan ita ce sifa ta biyu da ya kamata kai la'akari da ita, kada a baka wata kaga tayi maka alhali ita ba ta san ka kace tunda dai an baka kai sai ka aura duk tsiye da za a yi daga ba kwa sasanta wannan ba daidai bane ta zama alwadud wacce ke nuna maka soyayya sannan alwalud ta zama wacce ke haihuwa ba bakarara ba ta ya zaka gane tana haihuwa ce zaka yi la'akari da danginta gidansu wanda duk tayi aure da iyayenta qaribatuha makusantanta yan uwan uwarta duk masu haihuwa ne to ranan shine zai baka haske man kaga cewa duk zuriyar su suna fama da rashin haihuwa to akwai matsala tayu kai ma ka zama ka samu irin wannan matsala din ta zama alwalud wacce take haihuwa sannan ta zama tace mai tausayi mai kula da miji wacce idan baka nan za ta kula da kai wacce Allah ta'ala ya ce hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wato wacce za ta tsare maka mutuncin ka kana nan ko baka nan ta tsare maka mutuncin ka akan kinkanta ta tsare maka mutuncin ka a dukiyar ka ta zama haka sannan ta zama mai tausayin ƴaƴanka to ta zama mai tausayi ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu nisa'i salihi quraish arahunna lizawji wa ahnahunna ala alwalad ko khairu nisa'i quraish rakibna alibil arahunna lizawji wa ahnahu wa anahunna lilwalad wa tumafi alkhairin matan quraishawa na kirki wadanda suka taba hawan raquma sune wadanda suka fi ko wacce tafi kula da mijinta sannan kuma tafi tausayawa ƴaƴanta to zama tana da wannan sifa tace wacce ke raqiqatul qalbi rahima to me tace sifar da ya kamata dama a samu mace da ita namiji shi ya kamata ya zama ba mai kare zuciya bane ba mai saurin kuka ba mai saurin tausayi ba akwai abinda zai tausaya akwai abinda kuma ba za a yi amfani da tausayi amma mace kasancewar za ta reni yara to ya kamata zama mai tausayi ce cikin al'amuranta akwai tausayi to wannan duk suna daga cikin sihohi sannan da ƙarshe in ka samu kuma wacce take mai kyau wanda kuma wannan dama yana daga cikin abinda zai saka so wato kaga cewa ta yi maka halittinta yayi maka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nazarta ilaiha sarratka wacce in ka kalle ta za ta faranta maka rai ba wacce zaka aure ta ba kaji kawai dai ka aure ta dan ka taimaka mata kawai dai kai taimako kawai zaka yi amma ba dan tayi maka ba to wannan akwai matsala wata rana kuma kai zaka shiga cikin masu cutar da ita kuma kun ka zama cikin mai taimaka mata to duk waɗannan abubuwan ya kamata a lura da su abubuwa duk da zasu biyo bayan addini wannan kamala ce kuma zasu taimaka wa zamantakewar aure din amma addini dai shine farko shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunkahul mar'atu li 40 لمالها ولحسبها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاسفرد بذات الدين تربت يداك انا اوران مچي كو دان دوكيتا كو كنتا كو اسلينتا كو اديننتا ان ka samu wadanda ta wacce ta hada wadannan duka hudu babu shakka tafi wacce take da uku ko ka samu wacce take da take da uku tafi wacce take da biyu amma dai koma wacce zaka samu ta zama ta hado da addini in za ta samu ukun duka ba addini a ciki to wannan akwai matsala shi yasa yace fasfar bi zati addini taribat yadak ya zaka yi ka samu wannan bincike zaka yi bincika zaka yi da tambaya da shawara har Allah ta'ala ya saka dace
to ma sauraro ana sauraron shirin fatoyin rahama ne daga nan gidan rediyon rahama akan mita 97.3 a zangon FM tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo malam tambaya ta gaba take cewa menene ma'anar sunan Asqalani
to al-Asqalan sunan gari ne al-Asqalan gari ne yanzu yana cikin Isra'ili kasar da ake cewa Isra'ili yankin da Isra'ila ta mamaye a fadan 1948 wato yana cikin yankin da ko majalisar ɗinkin duniya yanzu an yarda an sallama wa cewa Isra'ila nata ne kasar ta ce hasu Palestina da suke fafutukar neman wa kansu kasa mai cin gashin kanta sun hakura wannan yankin da ta mamaye a yakin 1948 cewa sun hakura wannan tariki a matsayin kasarta to Askalan tana cikin wannan shi wanda kaji ana al-Asqalani shine Ibn Hajar sunan shi Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani al-Asqalani Askalan asalin garin iyayensa ne shi mutumin Egypt ne al-Qahira aka haife shi anan ya rayu anan ya girma kuma al-Qahira ne to amma ana jingina shi zuwa ga Askalan don shine asalin garin kakanninsa so Askalan nisba ce kamar kace al-Kanawi kana nufin Bakano ko kace al-Najeri kana nufin dan Najeriya to al-Asqalani kana nufin dan garin al-Asqalan wanda shi kuma gari ne yanzu yana cikin kasar Isra'ila a dacin zamu ce yana Sham yana cikin kasar Sham na'am
sai tambayar Garzali sharade ce shin ya halatta mace ta yi wa maza sallama koda akan hanya ne
to a kaida mace ana so ya zamana ta kaucewa duk abin da zai sa mata shuba tsakaninta da waɗanda ba muharramanta ba ba mijinta ba haka kawai ta zo wucewa wasu gungun maza kawai ta rika sallama wannan akwai abin da zai kawo shuba ba a buƙatar wannan ga kuma mace idan gida ta shigo akwai wasu a cikin gida din to wannan haƙi ne ta yi musu sallama amma wucewa akan hanya kawai can wasu ne a gindin bishiya a gurin mai shayi ta daga hannu ta ce salamu alaikum ta zo nan ma ta ga wasu a zaune suna hira ta daga hannu ta ce salamu alaikum wannan ba daga cikin ɗabi'ar mace saboda haka idan a gida ne ta shigo gidan da ta shigo za ta wuce wasu suna zaune ta ce ta yi sallama wannan babu komai amma ba akan titi ba
na'am sai tambayar da take cewa ya halatta mutum yayi takardar shaidar zama dan wani gari domin a bashi tallafin karatu a garin
to idan har akwai garin su za a bashi to kamata yayi a garin su yafi in har akwai garin su ana bayarwa to yaje garin nasu yayi anan yafi dan kai ya jawo kansa wata matsala nan gaba idan can garin nasu ne suka hana shi kuma gashi yana da kokarin karatu yana da kwalwar karatu yana da sha'awar karatu zai amfani al'umma ya zama na babu wata hanya da zai samu tallafin karatu din sai ta haka to da fatan ba zai zama laifi ba a gurin Allah ko da watakila a hukumance zai zama da laifi amma a gurin Allah ba zai zama da laifi ba amma wannan yana da kyau ya ƙara dubawa idan har hukumar su za ta ba shi tallafi ko wanda suke cin tudu biyu su ci na hukumar su ci na wani guri wannan haramun ne ba daidai ba ne in har zaka samu a karamar hukumar ka su can su tallafa maka su ne haƙƙin tallafa musu yake a kanka yake a kansu idan ka bi duk hanyar da zaka bi kaga babu sai wannan kuma gashi kana da sha'awar karatun kuma akwai abin nan a yuwar alamar zaka amfani al'umma to wannan ba laifi ka samu wannan tallafin domin ka amfanar da al'umma
na'am tambayar maman Ruwaida take cewa menene matsayin dan da aka haifa babu rai a lahira domin naji wasu suna cewa wai zai yi ceto ga mahaifi da mahaifiyarsa
to wanda duk Allah ya ba su da su ya mutu in har ya mutu to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wacce danta biyu suka mutu ko uku suka mutu a ranar gobe kiyama za su zama sanadiyar shigar ta aljanna za su zama sanadiyar shigar ta aljanna wata mata ta ce wa ya rasulullahi har ƴaƴa biyu nabiji har ƴaƴa biyu sai wata kila da sun ce har ɗaya ma da wata kila zai ce har ɗaya to akwai yiwuwar su ce ci iyayen su ranar gobe kiyama na'am
wannan tambayar ta ce malam idan mutum ya fuskanci inda ba alƙibla bane yayi sallah sai daga baya ya gane cewa ba alƙibla ya kalla ba shin zai sake sallah ne ko kuwa
in ya mutum ya fuskanci inda ba alƙibla ba yana zaton alƙibla ce yayi sallah har ya gama sai aka tunatar da shi cewa inda kai ba alƙibla ba ce ko ya gane ta hanyar wata alama ya fahimci cewa ashe shi ba alƙibla ya salla ba magana mafi inganci ba zai sake ba sawa'un akwai lokacin da zai sake ko ba lokaci akwai waɗanda suke cewa inda lokaci bai fita ba zai sake in lokaci ya wuce shikenan amma wannan maganar bata da wata kwalar hujja ko ya gane ko bai gane ba ko da lokaci ko ba lokaci ma'ana ko ya gane cikin lokaci ko kuma bayan lokaci ya wuce ya gane ba zai sake ba sallar shi tayi in yana cikin sallah ne aka fadakar da shi yana tsakiyar sallah ya raka'a biyu sai sallah azhar sai aka gaya masa cewa inda kake kallo ba nan ne alqibla ba bayan ka ne alqibla sai ya juyo ya kalli alqibla din ya ci gaba da sallah ba tare da ya yanke ta ba waccan da yayi wato wanda yayi ta rakoyin biyu da yayi na farko suna nan ba za su rushe ba shi da lokacin da aka canza alqibla mutanen Quba suna sallah ta asuba ba su san cewa an canza alqibla ba annabi ya turo ne ya gaya musu suna cikin sallah ya gaya musu cewa an canza alqibla suka juyo suka koma ga alqiblar da aka ce a kalla wato abin nan dakin Allah mai alfarma na Makka suka juyo suka kalli nan kuma suka ci gaba da sallar su ba tare da sun katsa sallar su ba haka wannan ita ce sunna mutun yana ciki aka gaya masa ba sai ya katsa sallar sa ba in kuma ya riga ya gama to sai dai ya hari kuma sallar gaba wanda dai ta yi a hakan insha Allah
na'am tambayar sani Haruna Sheka yace menene asalin hutun Alhamis da Juma'a a musulunci
to a musulunci ba inda aka ce akwai wata rana da ba a aiki wato aka ce ga wata rana wadda an soke yin aiki a ciki tun yana da dama ya huta duk ranar da yake so ya ga dama ya huta ranar Asabar Lahadi Litinin Talata Laraba duk wacce ya zaba yana iya yin hutunsa a ciki ba tare da ya kayyade wata rana ba ya ce ita ce kawai ake hutu a cikin ta saboda Alhamis da Juma'a ba inda musulunci ce ya huta ka aje kasuwa ko ka aje aiki bal ma zamu ga bayan Allah ta'ala yayi maganar fita sallar Juma'a sai da nudi lissalati min yawmil Juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ubangiji yace idan aka kira sallar ranar Juma'a fas'au ila zikrillahi ku gaggawa zuwa ga ambaton Allah wa zarul bai ku bar cinikayya ku watsar da duk cinikayya ana nufin kiran sallar da ake yi bayan liman yahu minbari ladan zai kira sallar da zarar ka ji wannan kiran sallar duk wani harkar kada hada kasuwanci da kake yi ka watsar ka bari ka tafi sallar Juma'a ce wannan shi yafi muku alkhairi idan kun kasance kun sani sai ce wa idza qudiyatis salah to da zarar aka gama sallar Juma'a wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi to ku watsu cikin kasa wabtagu min fadlillah ku nemi arzikin Allah wato ku nemi abinci ku nemi ku tafi ku ci gaba da kasuwancin ku in ma'aikata ne ku ci gaba da aikin ku laborori ne ku ci gaba da laborancin ku kaga a ranar Juma'a ita ce kuma mafi darajar rani ku guda bakwai wanda a musulunci Juma'a ita ce mafificiyar rana to amma duk da haka alqur'ani sai ya ce in an gama sallar Juma'a ku watsu a bayan kasa ku je ku nemi abinci ku nemi arzikin ku kaga ma'aikaci yana iya koma gurin aikin sa dan kasuwa koma kasuwa to in har dai ranar Juma'a zamu ga da darajar ta Allah ta'ala ya ce a tafi aje a ci gaba da harkar kada hadar kasuwanci bai ce aje ai hutu ba kaga min babu aula sauran kwanakin Alhamis Asabar ko Lahadi duk wannan kana iya abin nan saboda ka musulunci ba wasu rari ku da aka ware aka ce wannan ranar hutu ce idan mutun ya sa kanshi wannan shi sa kanshi amma ba wai dan an tilasta hutu a ciki ba
na'am sai tambayar da take cewa malam menene bambancin musulmi da mumini
to al-islam kamar yadda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakat wa sawm ramadan wa hajj baitillahi al-haram waɗannan sune musulunci mutun ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah sai da sallah ibada zakka ya azumi na Ramadan sannan kuma ya je haji idan yana da iko mutum yazo da wadannan al'amal bayan kalmar shahada yazo da wadannan al'amalu zahira to wannan yazo da musulunci imani kuma da yayin annabi aka tambaye shi shi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da Allah kai imani da mala'iku kai imani da manzanni kai imani da littattafai kai imani da kaddara mai dadi da marar dadi ranar lahira kaddara mai dadi da marar dadi wadannan sune shikashikan imani idan mutun yazo da wannan to yazo ya zama mu'mini musulunci shine al'amalu zahira dinan da ake gani mutum yana sallah yana azumi bayan an san cewa musulmi ya yi kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana haji wannan duk sunan su musulunci abinda yake cikin zuciya na kudurcewa da girman Allah da kudurcewa da sihohin Allah da habakar imanin da ayyuka na zahiri wannan shi ake cewa imani sauraka imani yana gaba da musulunci dukkan ayyuka da ake yi na zahiri su wani bangare ne na imani sallah azumi zakka wani bangare ne na imani kuma sun imanin na habaka da aikata su mutun yana aikata farilla kuma yana aikata nafilu to imanin sa zai habaka sama da wanda yake aikata farilla ba aikata nafila imanin sa zai zama ya hawhawa ya samu karuwa فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون فأولئك هم المؤمنون حقا ونجي دي صفان تاسو دا ودنان صفو في سي أولئك هم المؤمنون حقا ودنان سوني مؤمني وند سكينا حقيقة فأغنى أنا نفين مؤمن إيماني وند يكينا كمالا ba na wajibi ba dan imani na wajibi shine ka yadda akwai Allah da mala'iku da manzanni da ranar lahira da littattafai da kaddara wannan wajibi kowa ya zama yana da shi mutumin da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan shikashikan imanin sa ya rushe musuluncin sa ba ya tafi amma bayan ya yadda da waɗannan kuma ya zo yayi ayyuka na zahiri yayi ayyuka na nafilfulu na wajibi da nafilfulu to wannan imanin sa kuma zai kakkaru shi yasa malamai suke tarifin imani da cewa shine اعتقاد بالقول باللسان واعتقاد بالجنان سنن وعمل بالاركان تون يفدا ده باكي يادده چوا اشهد ان لا اله الا وان محمد رسول الله سنن يقدرشي ا زوچيا سنن kuma ya aikata da gabbansa sannan wannan imanin yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atish shaytan in mutun yana yi wa Allah da'a kuma zai ta karuwa in kuma yabi shaydan ya saba wa Allah kuma zai rika raguwa wannan shine imani haka mutum mu'mini in aka ce mutum mu'mini ne to sama yake kawai aka ce mutum musulmi ne shi yasa Allah ta'ala da yake qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wato al'arabu kauyawa da suka zo suka ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam amanna mun yi imani alqur'ani yace a'a kada ku ce kun yi imani walakin qulu aslamna ku dai ce kun musulunta walamma yadkhulu al-iman fi qulub har yanzu imani bai ratsa zukatan ku ba shi kaga imani gabe yake da musulunci tun zai iya zama musulmi amma ba ya cikakken mu'mini ba sai masa mu'mini ne mai fasiki shi yasa annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min wato mu'mini mutum ba zai zama yayi zina ba yana cikakken imanin sa ko yayi sata yana cikakken imanin sa ko yayi shagiya yana cikakken imanin sa shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan ko zai imani ba har sai ya so dan uwansa abin da yake so kansa kaga nan duk ana nufin imani wanda yake na kamala imani na kamala to ba zai zama cikakken mu'mini ba sai ya samu waɗannan sifofi saboda daraja ta imani daraja ce ta sama da daraja ta al-islam dukkan musulmi mu'mini ne amma ba dukkan mu'mini musulmi ne amma ba dukkan musulmi yake mu'mini ba dai samu musulmin da imanin sa ya yi rauni kwarai da gaske na'am
wannan kuma yake cewa mallan ya halatta mutun yayi addu'a Allah ya bashi nisan kwana
eh babu wani abu ka Allah ya bashi nisan kwana ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu to mafi alkhairun ku wanda shekarun sa suka yawaita sannan kuma aikin sa ya zama ya kyautata domin ba tsawon ran ba ka zama a cikin tsawon ran nan kuma aikin ka yayi kyau to sai ka zama ka samu alkhairi shi yasa cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu'mini zai rika yi cewa tawaffani ma alimta alhayata idza kanat alhayatu khairan li wa ahyini idza kanat alhayatu wa tawaffani ma idza kanat alwafatu khairan li wa ahyini idza kanat alhayatu khairan li wato ya ubangiji ka karbi raina idan mutuwar ta fi min alkhairi ka barni da raina idan rayuwar ta fi min alkhairi saboda ka akwai addu'ar ka roki Allah ya barka da ranka idan rayuwarka za ta zama alkhairi ne saboda ka ba laifi kai addu'a Allahumma inni as'aluka tulal umri wa husnal amal cikin addu'ar ka ka faɗa haka ba komai Allahumma inni as'aluka tulal umri wa husnal amal ya Allah ina roƙonka bani tsawon rai da kyawawan ayyuka to tsawon rai tare da kyawawan ayyuka wannan ba laifi bane
na'am wannan kuma yace malam menene gaskiyar batun da ake cewa wai yaran yan aljanna shine larabci yaran yan wuta kuma shine indiyanci
to magana in cewa yaran yan wuta indiyanci ne wannan ni ban san inda aka same shi ba amma malamai suna fadar yaran aljanna shine larabci saboda larabci shine mafi ficin yare da Allah ta'ala ya zabe shi ya aiko annabin karshe da wannan harshen ya saukar da alqur'ani littafin sa na karshe da wannan harshen saboda haka in aljanna za su yi magana da wannan harshen wannan malamai sun faɗi haka amma magana cewa indiyanci shine yaran yan wuta wannan gaskiya ban san wannan inda aka samu wannan ba
na'am tambayar Hajiya Hasana tace malam idan a cikin ƴaƴana na lura da cewa akwai wanda yafi ragowar cin abinci sosai shin ya halatta na dinga zuba masa abinci fiye da na saura
to me zai hana me dalili da zai sa a hana shi shi sai ya zauna da yunwa tunda Allah ya jarabe shi yana ci da yawa ba wani abu sai a bashi fiye yadda zai ci koshi ba wai ci akai da an ce ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku shine abincin da zaka bawa karami yaro karami shi zaka bawa babba ko wanda baya da ci shi zaka daidai shi zaka bawa mai ci da yawa ba kamar mata ne da aka ce adalci tsakanin su wata tana ci kadan wata tana ci da yawa to shikenan sai ka ce duk sai dai sun ci daidai wa daida in kai ta bude ci kai rashin adalci a rashin adalcin ne ma ka hana shi shi ya koshi wannan ka bashi ya ci ya koshi ya cin sa wannan kuma ya fara ci ka ce ya ci gejin sa ka kwaci wannan rashin adalci ne
na'am sai tambayar Muhammad inda yace menene gaskiyar magana da aljanu har ma ayi alƙawari da su a musulunci
to ba a ce ba zai yi ayi magana da aljanu ba wannan zai yi za a yi magana da aljani a ji muryar shi ko yi magana da shi nan duk ba abu ne mustahil ba magana dai kawai cewa ko yayi alkawari ayi alkawari da shi ko wani abu bai kamata dan adam ya wato gaskata duk abinda aljani zai gaya masa ba tunda aljanin na akwai na kirki akwai da ba na kirki ba kuma galibi waɗanda za su fito su yi wa wani wanda yake ba wanda yake mutun hidima to za ka samu galibi ba na kirkin bane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma yahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum ya ma'shar al-jinni wal insi qad istakthartum min ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-insi fa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghana ajalan alladhi ajjalta lana wato ubangiji ta'ala ya ce ranar da zai tara su gaba daya ce ya ma'shar al-jinni ya ku taran aljanna kada istakthartu min al-insi kun yawaita batar da mutane da yawa wato aljanu kun batar da mutane da dama qala awliya'uhum min al-insi su wanda suke masoyan su majibuntan su cikin mutane sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangijin mu sashin mu dai ya ji dadi da sashi wato kowanne ya amfana da dan uwansa wato shi mu mun yi musu abinda suke so na bauta su ma kuma sun taimaka mana saboda haka shi aljani ba zai zauna ya taimaka maka ba sai kai ma zaka taimaka masa taimakon da zaka yi masa kuma ba wanda yake mai kyau bane taimako ne wanda yake mara kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai taba sarrafa aljani ba ba zaka taba ji asirin manzo Allah an ce annabi ya aiki wani aljani ba ko ya sa wani aljani aiki to abinda zai sahabban sa yake kirawa ya sa in ma wani ne yayi laifi za a nemo shi sabai yake turawa duba matan nan da Hatib ibn Abi Balta ya bata takarda za ta kai wa kafiran Qurayshawa a ciki yana ba su bayanin annabi zai kawo musu hari kaga da aka zo aga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura su Zubair ibn Awwam Ali ibn Abi Talib Qidad ibn Aswad su ya tura yace su je su tare ta su kwato takaddar bai kira wani ifritun min aljinn ba ya tura shi to haka nan a yaƙiyansa sai dai a ce maka mala'iku sun taimaka masa amma ba inda zaka ji an ce aljannu sun fito sun yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la alqur'ani wala as-sira a sunna sahihiya so zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai sarrafa aljannu ba saboda yana cewa laula da'watu akhi Sulaiman ba dan addu'ar dan uwana annabi Sulaiman addu'ar da dan uwana annabi Sulaiman yayi addu'ar da annabi Sulaiman yayi shine fadar sa da yake cewa rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya ubangiji ka gafarta min ka bani wani mulki wanda bai dace ga wani ba bayana domin kai ne mai yawan kyauta to annabi Sulaiman ya riga ya addu'a Allah ya bashi ikon sarrafa aljanu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai shige gabansa ba shi ma sarrafa aljanu to kaga wani kuma yazo ce shi yana sarrafa aljani yana sa shi yana alkawari da shi ya kawo masa kaza ya ce masa kaza ya ce masa kaza to wannan in ba inda gaskiya ba zai shiga karkashin rabbana samta ba'duna bi ba'din karshe kuma Allah ya ce qalan naru maswaakum khalidina fiha qalan naru maswaakum ce karshe ya ce wuta ce makomako kuma ku shiga ciki ku dawoma har abada saboda haka a guji batun cewa ko aljani yana taimakawa yana kawo wani magani ko yana alkawari da su ko yana kaza wannan galibi zaka same shi tare da bata yake haduwa baya haduwa tare da shiriya
kuma sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu a yau sai dai kafin mu karkare shirin za mu ƙara sanar da ku hanyoyin da za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba wato za a iya aika mana da tambayoyi ta dandalin zumunta wato Facebook za kuma iya aika mana da rubutattun tambayoyi kamar yanda aka saba za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatawayinrahama@yahoo.com dan a gane spelling din shine wato FATAWOYINRAHMA da fatan Allah ya sa mu dace dan haka a madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo sai kuma Bashir Sarki Abdul Qadir wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah
wala wanna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما